نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين. وأنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna godiya ga Allah Ta'ala da ya sare mana haduwa a wannan masallaci, babban masallacin dutse a jihar Jigawa. Wannan safiya ta Alhamis, tara ga watan Ramadan a shekara ta 1447 a lissafin hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inda kuma shi ne 26 ga watan biyu a shekara ta 2026 a lissafin da ake kira miladiya. A zaman mu na biyar kenan ko hudu a lissafin shi mai littafi, yau za mu tashi a majalisi na 17 daga cikin majalisu shahri Ramadan. A wannan littafi a Kawthari Sa'imin wa Mawridi Sabirin na Malam Abdullah Al-Jarbu'i, inda ya ce wannan majalisi zai yi bayani a kan qada'u sawmi, ramukon azumi. Asali a wannan babin, kamar yadda muka sani, in ya zo kowane babi zai magana, yana fara shi da hadisai ne, ba don babu wani dalili daban sai wannan hadisin ba. Amma tunda dama hadisai ya zaɓa guda 30, ya ware su kowace rana a karanta guda ɗaya. To, amma kowane babi zai iya samun wasu dalilan daban, ya kuma bi cikin littattafan sharhin hadisai ya ɗauko maganganun malamai domin a ƙara fahimtar wannan hadisi yadda ya kamata. Abin da yake magana a kai asali shi ne ramukon azumin watan Ramadan. Ya zo cikin jerin gwanan ayoyi da Allah Ta'ala ya maganar Ramadan a cikin Alƙur'ani a Suratul Baqara, bayan ya faɗi ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikum siyamu kama kutiba ala ladina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat, sai ce faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Wannan zancen shi ne asalin zance in ana magana akan ramukan azumin watan Ramadan. Allah Ta'ala ya ce ya ku waɗanda suka ba da gaskiya, an wajabta muku azumi kamar yadda aka wajabta shi a kan al'ummomin da suka zo gabaninku. Sannan ya ce kwanaki ne ƙididdigaggu, duk wanda ya kasance marar lafiya, duk wanda ya kasance marar lafiya, yana nufin a cikin watan Ramadan ko kuma yana halin tafiya, sai ce fa iddatun min ayyamin ukhar, ay ma'ana fa aftara fa iddatun min ayyamin ukhar. Duk wanda ya kasance marar lafiya ko kuma yana halin tafiya sai ya sha ruwa, bai azumi ba, to alaihi iddatun min ayyamin ukhar, ma'ana adadi na kwanakin da ya bari a wasu kwanakin daban ba watan Ramadan ba. Ma'ana in mutum ya sha azumin kwana uku saboda yana halin tafiya ko ba shi da lafiya, saboda musulunci bai zo ya tsananta wa mutane ba, shari'a tana saukakawa mutane kamar da Allah ya faɗa a ayar da take bayan wannan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikum al'usra yawwa Allah yana son sauki ne gare ku baya son alantawa haka wanda ba shi da lafiya ba tilas ne sai azumi ba sai aje azumi gurgudan girman rashin lafiyar da tsananin ta a jikinsa da kuma yadda ba zai iya jurewa ba in wanda zai iya jurewa ne shi yasa malamai a fassarar wannan aya da suka ce man kana minkum marida aw ala safari sai aka kaddara fa aftara yawwa wannan yana da muhimmanci saboda me fa man kana minkum maridan duk wanda ya zama a cikin ku ba shi da lafiya aw ala safari ko yana kan halin tafiya in bai ga damar shan ruwan ba ko in bai ga damar ya ajiye azumin ba saboda jikinsa zai iya dauka ko da akwai rashin lafiya shi yasa aka kaddara wancan fa aftara din fa in lam yuftir ko ga babu zancen kaba'i mun fahimci abun yawwa in bai ga damar shan ruwan ba misali jikin zai iya dauka ba shi da lafiya ko kuma yana halin tafiyar yana ga tafiyar ba mai tsanani ba ce ko irin ta zamanin yanzu ce a jirgin sama ko yanzu nan kaga kana azumi ka kaddara musulmi duk da cewa in dai tafiya akwai sunan tafiya ya halatta ka aje azumi amma dai za ka ga cewa wani lokaci in tafiyar ba mai wahala ba ce misali za ka hau jirgi daga Kano ka sauka Abuja sassafe karfe 7:30 ka hau ka sauka 8 da wani abu shikenan har kamar a Abujan ka kwana sai ka ga ba wata wahala da za ta samu misali wannan a jirgi ne wani lokacin kuma za ka ga ko a motar ma za ka ga wani ya danganta da irin motar da irin hanyar ba lallai ka sha wahala ba zancen mu dai ku gyale ba wannan ba ne karin tsawaita zance ko hadisin ba mu karanta ba asali nake so in gaya mana ginshikin abin da duk aka dora wannan zancen a kai don haka duk wanda ba shi da lafiya ko yana halin tafiya kuma ya karya azumi ko in ce ya sha azumi to menene wajibinsa shine in azumin in ramadana ya wuce watan ya wuce sai ya samu wani lokaci sai ya rama wannan kwanakin iya wannan kwanaki in kwana uku ne sai azumin kwana uku da niyyar cewa na watan ramadana an fahimta yawwa tare da cewa wasu abubuwa hukunce-hukunce da suka shafi azumin watan ramadana ba za su hau kan wannan ba saboda ba a cikin watan ba ne domin shi ramadan ya haɗu da azumin da alfarmar watan ko akwai abubuwa kuma da in a bayan azumin watan ramadana ne wannan alfarmar ba ita kamar da take a ramadan amma dai dole mutum ya ɗauki cewa azumin watan ramadana ne ya kiramawa to wannan hadithin shi kuma a babin hadithai shi ma asali ne a wannan babu an ce asali shi ne abinda aka gina wannan matsalar a kanta hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha ko hadisin mu'adata kamar da mu zo musu an mu'adata daga mu'ada sai akwai mu'adu ko namiji to mu'adatu kuma sunan mace ba ku taba jin bahaushe mu'adatu ba ko ba ku sawa wannan sahabiya ce mai daraja takan shiga wurin Aisha radiyallahu ta'ala anha ta dauki ilimi kasancewar Allah ta'ala ya bar Aisha da wato tsawon kwanaki Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu shekara ta 18 ko ba ta rasu ba sai bayan shekara 48 bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 48 Allah ya bar ta rayu bayan rasuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shine sirrin yawan hadisan Aisha yawa abubuwa da suka faru na fitintinu din nan na farko duk da rayuwarta a kai kuma aka zo wurinta a matsayinta na mai rike kwakwalwar rike ilmomi ta haddace abubuwa na rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayinta na matarsa matar ma wadda yake so sosai kuma har kowa ya san haka tsakanin mata hakanan a tsakanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam almuhim karmashi lokaci zancen Aisha yana da tsohon sani to Mu'adha takan shiga gun Aisha qalat sai tace sa'altu Aisha na tambayi Aisha ma balul ha'id taqdi as-sawma me ya faru ne me ya jawo wace hikima ce haka yaya abun ya zama haka akwai wani dalili ne a bayan haka ya naga cewa mace in kai haila a watan ramadana taqdi as-sawma tana rama azumi saboda haila kan gane tana rama azumi wala taqdi as-salah amma ba ta rama sallah ya abin yake shine su dogon Aisha kun gane tambayar yawa ai ko ya san wannan idan mace al'adarta ta zo mata a cikin watan ramadan me wajibinta ta ajiye azumi ko yawa ta ajiye sallah ba azumi saboda tana cikin halin rashin tsarki to idan kwanakin hailan nan suka kare ko a cikin ramadan ko idan har idi tana ciki misali kaga dai an samu wasu kwanaki da ba ta yi azumi ba ko da rasu kwana biyar kwana shida da ya dauke ta yi wanka washe gari ta ci gaba da azumi kuma ta ci gaba da sallolinta to idan ramadan ya kare ya wuce watan ya wuce wajibi ne a kanta ta rama azumi an gane amma ba a taɓa jin cewa a rama sallah ba to shi ne ita wannan mata Mu'adhatu ta zo gun Aisha ta ce me ya faru ne ya abin yake ya mata za su rama azumi amma ba za su rama sallah ba ai akwai tambaya ko yawwa tunda abin da aka sani in dai mutum ya san yadda abubuwa suke abinda ka rasa shi kana rama shi to ya ba a rama sallah kawai shine tambayar tata ya ba a rama sallah amma ake rama azumi fa qalat sai Aisha ta ce a haruriyatun anti haji tambaya ta manyan masu ilimi sai ta ce ke yar kungiyar haruriya ce ke domin a lokacin an gama fitintunin khawarijawa an gane a cikin khawarijawa akwai wata kungiya ana kiranta haruriya ko ka ce su ne ma farkon harkar abin nan da ya faru tsakanin rikici da ya faru tsakanin sayyidina ali da gefen muawiya radiyallahu ta'ala anhu ai kun ga abu ya kai ga an zo an ce a tattauna a yi abin da ake kira tahkimi ko tahkimi shi ne mutum biyu su zo ɗaya daga wannan ɓangaren ɗaya daga wannan ɓangaren su tattauna a kan yadda za a samu sulhu ko a warware kowa za a sauke da sauransu to aka kawo abu musa al-ash'ari daga gefen ali radiyallahu ta'ala an da kuma Amr ibn al-As radiyallahu anhu daga gefen Muawiya suka tattauna to kun san a cikin wannan tattaunawa an samu wasu daga cikin mabiya Aliyu da suka ce dan me ka yadda da mutum biyu su zauna su yi hukunci akan wannan lamari a bar hukuncin Allah haka su suka fahimta har suka kafirta Aliyu suka kafirta sauran sahabbai suka ce an bar hukuncin Allah inil hukumu illa lillah wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun suka ce Aliyu kafiri ne Muawiya kafiri ne Amr ibn al-As kafiri ne Abu Musa al-Ash'ari kafiri duk al'umma kafiri an gane har suka tattara suka koma wani kauye ko wani wuri ana kiransa Harura to shi ne ake kiran duk wanda ya bi su a wannan kungiya da suka kafirta sauran sahabbai ake kiran su yan haruriya an gane? To suna da aƙidu daban-daban daga cikin su shine bai kin karbar wasu hadisi da sahabbai suka ruwaito tunda a wurin su sahabban nan ko kafirai ne ko fasikai tunda sun kafirta su an gane suka ce duk wanda ya zo ya ruwaito hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam ko sai su ki karba saboda su a gun su waɗannan sahabban ga matsayin su ana fahimtar abu suna cikin su ne farkon waɗanda suka bantare daga mainstream Islam wato musulunci asali da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar al'umma akai ya bar sahabbai akai to waɗannan mutanen babu sahabi ko ɗaya a cikin su daga cikin tabi'ai ne magoya baya wanda dama can kafin wannan lokacin su suka zo daga wurare daban-daban wasu daga Kufa wasu daga Egypt suka shigo har Madina suka kashe Sayyidina Usman kuma sai suka tattara suka koma mimin Ali radiyallahu ta'ala an suka goyi bayan sun da bayan rasuwar Sayyidina Usman wanda ya zama khalifa ittifaqan shine Ali to sai suka tattara suka koma gonsa wannan dalilin ya sa Muawiya yana gwamna a Sham yace wa Sayyidina Ali ba za mu ma mubaya'a ba sai ka kama wannan da suka kashe Usman suka zo karkashin ka suke goyen bayan ka wannan shine sababin suka ce muna za mu ma mubaya'a amma sai ka kama waɗannan mutane kai musu hukunci ya za a mutum ya tawa ya zo ya kashe khalifan musulunci kuma ya zama yana cikin magoya bayan ka kuma kai shiru ka kyale shi kun ban jona wannan ina faɗa muku abin da ya faru ne amma kowa da istihadin sa Sayyidina Ali kuma yace musu mun san da wannan mutanen nan da makami a hannun su mutanen nan da rigima mutanen nan sun tattaro daga wurare da yawa suna da ƙarfi in muka far musu yanzu kila su hau garin ma gaba ɗaya Madina ta rikice baki ɗaya ku yi haƙuri ku zo mu tattaro mu yi mubaya'a ku zo ku yi mubaya'a in muka samu ƙarfi to za mu kama su mu yi musu hukunci a matsayinsa na shugaba da aka yi masa mubaya'a shine khalifa gefensa shi ya fi gaskiya an fahimci wannan abu dole ne shugaba a yi masa da'a to amma wannan rikicin da ijtihadin da Muawiya ya yi yace dan ne ga dan uwanmu an kashe na jini an fahimta shi kuma waɗanda suka kashe din nan ga sunan sun zo muna kallon su a ka'ida kamata yayi a ce a kama su a yi musu hukuncin kisan khalifan musulmi sannan in aka ladabtar da su sai a ci gaba da zama to wannan abu ya kawo rikici har dai aka kai ga wannan abun cewa a zo a zauna a tattauna aka yi tahkimi waɗannan 'yan tawayen ba su yarda da tahkimi mu suna cikin shugabannin tsaurin ido da rashin kunya da tsageranci da bid'a da fita daga tsari da yin tawaye ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai suka koma harura shi ne ake ce musu mene haruriya da kan kaje an ce al-haruriya ana nufin khawarijawa su ake nufi to me ya jawo Aisha ta ambace ta da wannan saboda suna da aqidu cewa su ba su yadda mace in tai haila yadda take rama azumi to wajibi ta rama sallah su ba su ga dalilin da za a sa mace ba za ta rama sallah ba da haka a gurin su mace in azumin ta yi kwanakin haila kwana shida ko bakwai ko nawa ne in ta yi tsarki to sai ta rama salloli kun fahimci wannan yawa to kuma wannan babu shi a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa sai Aisha tace ke yar haruriya ce a kun ga ba mamakin tambayar Aisha yawa kuma dama duk wanda ya bar hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake aiki da fatawar sahabbai da suka roto daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dole a samu wani saboda su aiki suke da hankalin su a cikin su ko ina nufin khawarijawa yawa ai aka samu ra'ayin cewa in an kama barawo yanzu kuma barin tambayi kutukuna in aka kama barawo za a yanke masa hannu ina ake yankewa ba wai daman ba a jikin hannun sai ina ake yankewa hannun dama kuma sannan a yanke abin nan tafi zuwa wuyan zuwa ku'u ku'u sunanka da larabci ko yawwa zuwa wannan wuyan ba gwiwar hannu ba ba kuma dantse ba nan sunansa dantse ko nan tsintsiyar hannu ga gwiwar hannu to wuyan hannu nan ne ake yankewa to wannan abun ya tabbata ne a hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa nan ake yankewa su kuma khawarijawa da suka yi watsi da hadisan nan sai suka ce daga nan za a yanko tunda hannu ya fara daga nan kafadar saboda ra'ayinsu na kin karbar waɗannan hadisai kun gano wannan abu yawwa to sun zo da irin waɗannan ra'ayoyi da yawa dama duk mutumin da ya bar hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam haka zai ta takhabbuti da rikici da ka zai ce ai kamata ya yi saboda sai koma asalin definition na larabci na abu ya rabu da yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito da shi ya ce ga yadda za a yi to kuma wannan dama shine inkarin sunna shine kin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da kin musuluncin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi sai a koma a dogara da hankali ko wata fahimta da dan adam shi ya bai wa kansa yanzu masu inkarin hadisai din nan ai irin wannan fasarorin suke ba saboda sun bar abin da musulmi suke kai dole ne zaka fahimci alqur'ani to sai ka hada shi da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sune farkon yan bid'a dama babban abu dama shine mutum ya ki abin da aka sani shine musulunci wanda sahabbai suka ruwato daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo nasa ra'ayin ya kawo rikici a cikin al'umma to ku duba fa ku gani ba a cikin su ko in ce masu irin wannan tunanin tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka samu bin khuwaisira ba farkon tsaurin ido saboda su masu irin wannan ra'ayin suna da irin tsaurin ido da rashin kunya babu mutum mai kima a gunsu wanda zai dubi Aliyu ya kafirta cikin mutane masu tsoron Allah irin Aliyu ka zo ka duke shi ka ce masa kafiri saboda bai yi abu yadda ka fahimta ba ka san ba karamin fuji ba wannan shine farkon rabuwar kan musulmi da haka dama kullum shi yasa malamai suke cewa barin hanyar sahabbai din nan shine babban sababin raba kan musulmi in mutane suna son haɗin kai to a koma hanyar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam yadda suka fahimto hadisan nan kar ka shigar da hankalinka akan abin da yake akwai maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan ta sai ga kowa kai ya haɗu an ci gaba da zama Allah ta'ala ya taimake mu fiqhu muke ko yau ba matsalolin abin nan ba amma dama a cikin wannan ake samun wannan kuma dole ka fahimci ne kun ga ba gashi Aisha da ta ji tambayar bata saba da ita ba eh tambaya akan hikima duk wanda ka ji dama yana bibiyar hikima ko me yasa ne a shari'an nan aka ce kaza ba a ce kaza ba ko me yasa haka ni ina goya ni hankali na bai karbi a ce kaza ba to kai waye da hankalinka zai karbi wani abu ba zai karbi wani abu ba addinin nan yadda shari'a ta zo da shi haka ake karɓarsa abinda ka fahimta ka bi abinda baka fahimta ba ma bin nan shine wajibinka na'am ba tambaya aka hana ba ba a hana tambaya ba tunda kun ga ita ma nan Aisha ba kin amsa mata tai ba amma sai da ce istigrabi wannan abu mu ba mu saba jin sa ba abinda muka saba ji shine an umarce mu kaza kuma duk kun san sahabbai a ka'idar malaman hadisi in sahabi ya ce kunna nu'maru bi kaza mun kasance ana umartar mu da mai kaza to ana daukar sa da hukuncin marfu'i kamar ya ce qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko kana nabi sallallahu alaihi wasallam ya amuruna an gane yawa to sai Aisha ta bata wannan amsa amma istigrabin ta shine mamaki da dai ya za a ta kawo irin wannan tambaya shi malamin a kasa ya kawo asalin haruriya yace nisbatun ila al-haruriya wa hiya ta'ifatun min al-khawarij nusibu ila harura bilmaddi wal-qasr yace wa huwa mawdi'un qaribun min al-kufati wani wuri ne kusa da kufa kana awwal kam'ihim wa tahkimihim fiha farkon tattaruwarsu da maganar hukunta wani akansu ko hukunta kafircin musulmi da suka yi a nan wurin ne inda aka fara samun khawarijawa suka tsoro suka fara wannan tunani nasu sunan wurin kenan harura أنقاني؟ يبقى وهم أحد الخوارج الذين قاتلهم علي رضي الله تعالى عنه. وسنة لكشفون خوارج وان دا أن سيدنا علي يجيسو وكان عندهم من التشدد في الدين. أنقاني؟ متانيني extremist sunni extremist na farko masu tsanani a addini eh da rashin fiqhu da rashin fahimta kullun dai kun tuna mukan ba da wannan kissar lokacin da wannan abin ya faru da suka kafirta sahabbai suka gudu suka koma wannan wuri ba Ali ya tura Ibn Abbas ya tattauna da su ba yawa sai Ali ya tura Ibn Abbas da wa huwa min a'lam as-sahabati ina cikin mafi ilimi a sahabbai sai su je ka tattauna da waɗancan kullum ai ina jin ba in ba ku manta ba mun shagalcin da yazo sai ya same su sun kai wajen dubu nawa ko shida ko hudu sai ya ce da su wajen dubu goma kai ma malami suke cewa waɗanda suka tuba ne bayan an yi wannan abin wajen dubu hudu ko uku ya ce da su ku kuwa dan baffan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me yi muku ne ni sayyidina Ali yi muku za ku kafirta shi adadin mutane fa da yawa aka yi same su suka ce dan me zai hukunta mutum biyu ya bar hukuncin Allah inil hukmu illa lillah kun ga irin fahimtar nan ta yan zafin kai yawa Allah ya ce inil hukmu illa lillah ba su tsaya sun fahimci me ake nufi da ayar ba daga bakin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka hukunta su wanda suka fi su ilimi suka ce ai da Qur'ani ake hukunci dan me za a bar Qur'ani a baiwa mutum biyu a ce wai mutum biyu su zo su yi sulhu wannan su a fahimtar su cewa mutum biyu su zo su tattauna akan wannan abu ai an bar Qur'ani ne wanda ya bar Qur'ani kuma ya kafirta kun ga wannan ba shine tsaurin kai da tsanani ba shine sayyidina Ibn Abbas sai ya ce da su haba ko kuma yaya za a yi ba ku karanta Qur'anin ba ne a cikin Qur'anin da kuke cewa abi Allah ta'ala a mas'alar da ta shafi farauta in mutum ya yi farauta yana cikin ihrami ba Allah ta'ala ya hana ba ya ayyuhal ladina amanu la taqtulu sayda wa antum hurum ومن قتله منكم متعمدا فجزاؤه هو فجزاء مثل ما قتل من النعم فجزاء مثل ما قتل من النعم سيتني يحكم به ذو عدل منكم ذو عدل منكم وندا يتي يا ايها الذين يا كو ان سكا با دا غسكيا كركو كشي فراوتا ابون فراوتا كنا cikin halin ihram in kana cikin ihrami daga miƙatin ka za ka je makka ka yi umara ko hajji to an hana farauta a yi ko kun sani daga cikin mahduratul ihram to duk wanda ya yi sai ya kashe wata dabba sai ya ce fa jaza'un to alaihi jaza'un kenan zai ba da sakamako menene compensation inda zai bayar fa jaza'un mithlu ma qatala kwatankwacin abin da ya kashe in ya kashe barewa sai ba da rago ko akuya domin rago ya yi kama wajen size dinsa da me da barewa sai Allah ta'ala ya ce yahkumu bihi wannan jaza'un din wanda za su yi hukunci a kansa zawa adilin minkum mutum biyu adalai a samu mutum biyu adalai a cikin ku sun za su duba eh wannan ya kashe barewa ya tantanta ya yanka akuya ko dan shekara kaza ko kaza da kaza wannan hukuncin Allah ya ce a samu adalai biyu su yi sai ki kun manta wannan ba ku taba karanta Qur'ani ba Allah ya ce mas'alar da ta shafi ran dabba a duba mutum biyu su yi hukunci a kai yaya ko kuma abin da ya shafi ran dan adam za ku zo ku ce ba za a tattauna mutum biyu su yi hukunci ba kun zo kun kafirta mutane sai suka yi dum ya sake cewa ba ku karanta Qur'ani ba ne a cikin Al-Qur'ani Allah ta'ala ce in an samu rikici tsakanin miji da mata fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma in rikici ya faru tsakanin miji da mata an kasa daidaitawa a je zuriya ko ai cikin ɗan uwa da iyalai da waliyai na mata a zamu mutum daya na gidan miji shi ma a samu mutum daya fab'afu atada hakaman min ahlihi haka Allah ma ya kira su ko ba a ce na'iban mumassilan wakilan duk ba a faɗa ba sai aka ce hakaman alhakamu shine ne wanda zai hukunci alƙali a samo alƙali mai hukunci min ahlihi wa hakaman min ahliha su zo su zauna su tattauna yace ko ba ku karanta wannan ayar bane ga matsalar aure Allah ya ce mutum biyu su zauna su warware ta to matsalar da ta shafi rayuwar mutane kuma dan an sa mutum biyu ku zo ku ce an saba wa Qur'ani har an yi kafirci take a wurin wajen mutum 4000 a cikin su suka ce la ilaha illallah mun tuba ashe ba mu fahimci Qur'ani ba haka ake so idan kai tsaurin ra'ayinka yayi yawa baka sauraron malamai kafi kowa fahimta haka zaka ga an zo irin waɗannan mutum ya zo yanzu irin abin da ya haifar da waɗannan ra'ayoyin ba su ne iri ɗaya manufa da yan Boko Haram ɗin zo su ce duk wanda yake aikin gwamnati kafiri ne ko duk shugabanni gaba ɗaya kafirai ne ba sa aiki da Qur'ani duk wanda bai aiki da Qur'ani ba kafiri ne duk san tunani ne kimbin malami shi yasa za ka ga babu malami a cikinsu a tarihi duk da aka fara wannan fitintunin ba za ka samu malami da aka san shi malami ne mai fiqhu a cikin wannan irin tunanin ba ko kun taɓa gani babu samari ne yan shekara kaɗan sai su ɗauko wannan tunanin saboda wannan irin abin da aka dasa musu da rashin fahimtar asalin addini da rashin karatunsa da ladabi a gun malamai sun saba da tsaurin kai da taurin kai da tsaurin ido a gaban mutum su dube shi su ce masa kaza to the same thing yadda aka kun san kissa zulhu wai shira da ya zo gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an raba ganima ya zo ya ce wannan rabon babu adalci a idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan sahabbai suka kansa za a kashe yace ku kyale shi yace daga asalin wannan mutumin za a samu mutane da za su zo suna karanta alqur'ani baya wuce makogoron su saboda ba sa fahimta za su zo kuma su yake rifarin zuwa gare su kuma aka zo aka same su haka shi wannan da wannan hadisin da maganar cewa ga alamar shugaban su kuma za a zo a kashe shi wanda suka kashe shi su ne da gaskiya wannan shi ne daga cikin hadisan da malamai suka kafa hujja a kan sayyidina aliyu gefensu shi ne da gaskiya domin shi ya kashe wannan mutumin a wurin yaƙi wannan mai alamar da annabi sallallahu alaihi wasallam kai ya faɗi za a ga shi wannan dai zancen dai yana da tsawo mun shayinsa a wasu majalis ɗin yanzu zancenmu na fiqhu ne mu koma fiqhun namu ko inda ba mu gama karanta hadisin mun ma lokaci ya tafi ina ga ba zan ɗauke ku da nisa ba alhafiz yau zancen tashaddudi ne fiddin ya ce falan mara a ta aisha tu yayin da aisha ta ga hadhihi almar'a ta ga wannan matar tushaddidu fi amri alhaidi tana tsanantawa a lamarin haila shabbahatha bilharuriyyah shine ta kwatanta ta da su waɗannan ƴan rigima cike daga can kike ne gun waɗannan mutanen masu tsaurin kai ƴan rigiman nan da ba sa fahimtar Qur'ani litashaddudihim saboda tsananin da suke da shi fi amrihim wa kasrati masailihim wa ta'annutihim da yawan tambayoyinsu da kuma tambayoyi na rashin kunya na ta'annuti na neman gajiyawa shine ta'annuti yawa jefa alharaj wal anat a tambaya tambayar da za ta sa mutum ya shiga jin nauyi da wahala shine ma'anar ta'annuti waƙila wasu kuma sun ce annaha aradat annaha khalafati sunna wasu kuma sun ce a abinda take nufi ko da ba maganar danganta ta zuwa haruriya ba ma'anarta da shi ne wannan matar ta saba wa sunna ya ta kawo wannan irin abu wa kharajat anil jama'ati ta fita daga jama'a kama kharaju an jama'ati muslimi kamar da waɗannan suka fita daga jama'ati muslimi wannan a cikin nihaya fi gharibil hadith na ibn al-asir ya ɗauko sai kawo kuma zancen ibn hajar shi qala al-hasib ibn hajar fi fathil bari وأنكرت عليها عائشة السؤال عائشة تاي إنكار ونن تنبيع أكم مؤاذة ميسا تاي ونن تنبيع وخشيت عليها أن تكون تلقته من الخوارج سيتجزء ولن سوى كل إذا قلون خوارج وكيك سامو ونن الرأي لي ونين أمنا مكا يد صحابي سكيد قد ينسو صورة تد متانيد سورة لين ينبدع نوا أكي أي duk wanda ya dauko wani ra'ayi da ya saba wa al'ummar musulmi ya fita daban ya bar hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ki hadisan annabi ya ki hanyar sahabbai to dan bid'a ne kar ka rika sauraron bayanansa yana da wani guri da zai dauke ka ya kai ka ba dai gun hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ra'ayoyin kungiyarsa ra'ayoyin tunaninsa na wannan bid'an nan zai je fa shi yasa ba a san kana sauraron wani abu irin su sai ka je ka dauki wani abu sai ka rikitar da addininka domin kai zaka fara cutuwa ka bar qur'ani ka bar hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka bo kuma baka samu waraka ba alal aqall an jefa ka rikici to kar ka jefa kanka rikici kai ba karatu ne daga Ibn Hajar yake cewa tana tsoran ko daga goyin khawarijawa ta dauko alladina jarat adatuhum bi itirabi sunani bi ara'ihi wanda dama al'ada su ita ce su ki karbar sunna su kawo mata rikici ta hanyar bijiro da ra'ayoyinsu wa lam tazidha ala alhawalati ala an-nafsi bata kara mata akan ta ne da ita kan nafsi ba wa ka'annaha qalat laha kamar tana ce mata ne da is-su'al an al-illati ke kibar tambaya akan sababi da illa da hikima ba sai kin kawo kina tambaya akan wannan abubuwa ba ila ma huwa ahammu ki taho zuwa gun abin da shine yafi min ma'rifatiha ya fi ki je kina tambayar me ye hikimar kaza me yasa aka ce arama azumi amma ba a ce arama sallah ba ko ba neman hikima take ba me yasa abin ya zama haka ki zo zuwa ga abin da yafi menene abin da yafi malam ibnu hajar yace wa huwa al-inqiyadu ila shari'i duk abin da mai shari'a ya dora ki akai kawai ki bi haka musulunci kana son zaman lafiya in aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ka rufe idan ka kabi shi annabi sallallahu alaihi wasallam ba a tambayar me yasa za a bi shi sai dai ka tambayi kanka me yasa ba za ka bi shi ba an gane abu yawa saboda shi ba a yin duk abin da ya faɗa ba kuskure bane komai ya zo da shi to Allah ne yake zo mutane da shi don haka baka binciken me yasa annabi yace kaza me yasa bai faɗi ra'ayina ba dan me bai fahimci abun yadda ni na fahimta ba me yasa abun da ya faɗa ya saba wa hankalina tambayar da zakai kai hankalinka da annabi sallallahu alaihi wasallam wanne ne a gaba ko aikin musulmi shine yabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in wani mutum ne ba manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam shine wajibi a bincike a nemo dalilan da ya sa ya ɗauki wannan ra'ayi to amma shi duk abin da ya faɗa shi ne abin da Allah ɗin yake so a yi an gane duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi na tsarin ya ake sallah ya ake azumi ya ake kaza ya ake kaza a kan kowa to shi ne zai koya mana ba mu ne za mu ce me ya sa zai ce kaza ba an fahimci abu to haka ya zo da wannan addini in mace ta yi haila to bayan azumi bayan ramadana tarama azumi kar tarama sallah saboda sauƙaƙawa duk wanda ma dai tone tone na rishin abin nan an kawo mutane sauƙi sai to shi sa da kullun wannan ra'ayin na tsauri tsauri sauƙin da Allah ya yi mutane a addini sai kaga ƴan tsaurin nan ba sa son sa sun fi so a yi abu mai tsanani da zai wahalar da mutane ko ba haka bane saboda suna ganin ta haka ne addini zai cika kar a sakaci a cikin addini irin dai da ƴan wasuwasai suke wahalar da kansu a addini to mu karasa hadisin fassarar sa kawai sai mu tsaya sharhin sai gobe in Allah ya kai mu qultu sai mu'adatu tace lastu bi haruriyati ni ba yar haruriya ba ce ka gani ta ba da amsa eh kawai abu ne ya zo mun yake tambaya akai walakinni as'alu kun gani kawai dai ina tambaya ne to shi kuma mutum ya kawo uzurinsa shikenan sai ka karba ba buƙatar a tsananta qalat sai Aisha take to yanzu bari ta amsa mata tambayar ta kana yusibuna zalika wannan lamarin yakan same mu هيلة ومن دون ما شيء كان هيلة وما كذا غالبا كون شيء نورمالي إيه أبين ده يجي العادة شيء شيء سامع كي جرى زميني العادة دهوسا يوه العادة الشهرية تسي تشي أي وانا أبو ميكان سامين معنى هيلة تكن زومنا رمضان فنؤمر بقضاء الصوم sai a umarce mu wani umartan mu Aisha ce take fada matar manzon Allah sun kaga manzon Allah ne yake umartar mu bi qada'i sawmi kuma kun ga ilimin da ya shafi haila wa yafi kowa sanusa mace macen da take gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma take kusa da shi ita ce tafi kowa sanin wannan gefe ko ba haka ba yawa sai tace fa nu'maru ana umartar mu bi qada'i as-sawmi wa la nu'maru bi qada'i as-salah ana cewa mu rama azumi amma ba a umarce mu mu rama sallah ba an gane shike nan hadisi don haka ashe asalin musulmi shine yabi abin da aka umarni ba yazo yana rigima to me yasa aka ce kaza me yasa aka ce kaza ba ababin tambaya da neman kwantar da hankali wannan ba matsala kuma haka bane yau amma in babu rigima ne da kawo shubha irin waɗannan su masu abin nan shirme da suke ta yi na sukan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda duk tsiraicin su ya bayyana a cikin mutane alhamdulillah sai sa addinin Allah wallahi duk wanda yace zai yaƙe shi Allah ta'ala sai ya kariya shi ya kawo ƙarshen sa jama'a kowa ya fahimci wato shirman sa da rashin hankalin sa amma banda dai rashin karatu na mutane mutanen da babu ilimi ba su san inda ilimi ya dosa ba a ce su za su zo suna magana akan alqur'ani alqur'ani fassara shi yafi karfin kawai haka mutum yana gaddinsa bai fahimci komai ba la karatu la larabci la fiqhu la fahimtar addini la komai indai banda project da aka ba wa mutane su zo su kawo mutane shubha da rikici dama waɗannan irin abubuwa sanannu ne ana samun su a cikin tarihi a ƙasashen musulmi ya samu wasu fitinu su zo su kawo irin waɗannan ra'ayoyi da za su hana musulmi bin musulunci yadda yake amma in ba haka ba duk ƙasar da yake akwai ilimi za ga wannan abun baya tafiya baya tafiya Allah ta'ala ya kyauta yace muttafaqun alaihi to sai fiqhul hadithin Allah kai mu gobe sai mu ji fiqhun wannan hadisi ji fa'ilojin da zamu samu wannan fassarar me ake nufi da haruriya shine ya dau mana lokaci ko Allah kai mu gobe sai mu karanta fiqhun wannan hadisi insha Allah ta'ala Allah muke roko ya tabbatar da mu akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manhajin nan na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya dora mu akan sa Allah ya tabbatar da mu akan sa manhajin sauki manhajin adalci manhajin tsakaituwa ba tsanani ba sakaci yawa bin alqur'ani bin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam a fahimtar waɗancan manyan malamai da suka gabata wato shine sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da tabi'ai da suka biyo bayan su musuluncin nan ba bakon abu bane ba wani addini ne likitacce da yake neman wani soko a zamanin yanzu shine zai baka fassarar abin shekara 1400 ana yin sa yanzu kuma mutum zai zo ya soke wa mutane gaba ɗaya sai yanzu ne zaka zo kana neman asalin yin shikan abin da al'ummar musulmi ta daɗe tana tafiya a kan an haɗu al'umma sun yi ijma'i babu abin da yake dole a bi shi irin hadisan nan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan alqur'ani ko tare da alqur'ani an fahimta kuma malaman nan hadisan nan da aka tara waɗanda Bukhari da Muslim da sauransu suka tattaro ba fa su ne suke da awar sun ga annabi ya gaya musu ba in banda bai kurun man tunani cewa suka yi malami na wane ya gaya mu shi ma malaminsa wane ya gaya masa shi ma malaminsa wane ya gaya masa har zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam in banda musulunci ba inda ake da wannan harkar ilimin na isnadi zai gun yahudawa ka gani sun dauki addinin sun bai wa malamansu kawai biyu da suka fassara musu haka ake bi kowane malami ya zo ya rubuta abu sai bar asalin bible abin da aka zo da shi ko littafan da suke hannunsu su bar su kawai su koma ra'ayin malami haka kiristanci haka ya lalace ya bata yanzu kowanne mutum a cocin sa yadda ya fassara addini da yadda ya interpreting din komai to shine addini zaka shi yasa addini ba shi da tsari aka tattale yake kowace tafiya da tunaninsa ba inda abu yake a hade sai a musulunci ka koma ka gani ba wai ce akai ba sabani ba amma duk sabani ne da yake tsakanin mazhabar hanafiya malikiya shafi'iyya hanbaliya sabani ne da garin fahimtar qur'ani ne da sunnan ba babban abu bane da zai sa a ce wani ya zama musulmi wani ya zama ba musulmi ba ba wannan bane dan haka shine suke so mu ma mu koma irin su shine ake ta sponsorin mutane su zo su kawo mutane rikici daga institutions na waje a turo wasu mutane ba su goyon baya da kuɗi da sauransu su zo su yi ta rikita al'umma musulunci ya fi ƙarfin wannan abu kuma za a yi abin duk a ƙare shi insha Allah musulunci ba zai motsa ba addinin Allah ne ba yadda za a kai fakin addinin da yake shine na gaskiya na Allah amma su da yake ba su da haƙuri za su ci gaba da yi za su yi ta yi kuma sai kaga a cikinsu ana ta samun mutane suna ta musulunta shine duk abin da ya dame su yanzu ka je West ka gani kullum a America kullum a Europe mutane suna nan sai bincike suke yi kuma musulunta suke yi in dai za a bar mutum da fitras natural disposition dinsa da Allah ya halicce shi in ka bar shi da binciken gaskiya to za a ga musulunci zai bi amma abin nan human made addini da mutum zai zo ya zauna kawai shine zai ce ai kaza shine zai ce ai kaza duk an bar littattafan ba a bi kuma ka zo ka ce za ka yi formin addinin da kwakwalen mutane za su karba ba haka ba ga addinin da ya daidai da sciences ga addinin da ya daidai da hankali ga addinin da ya daidai da ɗabi'ar ɗan adam shine addinin musulunci duk hukuncensa adalci duk labaransa gaskiya an kasa a yi disproving abin da alkur'ani ya zo da shi scientifically a komai aka tattauna shi yasa ba sa son a ci gaba da karanta alkur'anin nan da kuma bin hadisan nan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai a ci zai koma na rikici da hayaniya mai ta faɗa Allah ta'ala ya sauke ku yi haƙuri dai dole mu tsaya a nan muna roƙon Allah ta'ala ya tabbatar da mu akan tafarki madaidaici Allah biya wa kowa buƙatunsu na alheri Allah ba mu zaman lafiya Allah mai da sharrin masu ƙulla fitina kansu ya Allah muna roƙonka Allah ka tsare mu Allah ka tsare addinin musulunci Allah ka tsare sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan al'umma tamu mai san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya Allah muna roƙonka Allah ka mai da ita kan hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk hanyoyin bid'o'in nan Allah ka buce su Allah ka kauda su Allah ka tabbatar da mutane akan hanyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'awana alhamdulillahi rabbil alamin وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك